Sashen Hausa da Muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Talata 19 ga watan Yuni shekarar 2018 akan mitoci 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin ku masu na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Hausa Maina Muhammad. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na dare. To kuma kun gama jin labarai za ku ji tattaunawa da muka yi da wakilin mu Hassan Maina kaina akan hali da ake ciki na rashin wutar lantarki a Najeriya wanda ya ƙara taɓarɓarewa a cikin wannan lokaci. Kuma akan wannan batu ne za ku kira ku bayyana mana irin hali da kuke ciki na wutar lantarki a inda kuke. Ko wannan lamari ya inganta ne ko kuma ya ƙara yin muni. Lambar mu kaman kullum su ne 202-205-6555. Sai a ƙara alamar tarawa kana a jero lambobin. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger a taƙaice. Bayan haka, wato duk za ku ji waɗannan ne sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. A yau ne ake sa ran cewa Amurka za ta fice daga hukumar kare 'yancin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar wasu jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka ɗin. Jami'an da suka yi maganar waɗanda suka nemi a ɓoye sunayensu sun gaya wa manema labarai daga kafofin yaɗa labarai daban-daban cewa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ne ake sa ran za su fito tare domin bayyana wannan matakin. A shekarar da ta gabata ne Haley ta yi barazana cewa Amurka za ta fitar da kanta daga hukumar mai ƙasashe 47 a cikinta saboda yawan zargin da hukumar ta kare haƙƙin bil'adaman ta shayi wa ƙasar Isra'ila da kuma zaman wasu ƙasashe masu takurawa wasu wa mutanensu a zaman wakilai a cikin hukumar. Tun jiya Litinin ne shugaban hukumar ta kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein na Jordan ya fito yana yin tur da matakin raba yara da iyayensu da Amurka ta yi a kan mutanen da ke shigowa ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. A yanzu kuma a yau shugaban Amurka Donald Trump ya wuni yana ganawa da manyan kusoshin majalisun dokokin Amurka na jam'iyyarsa ta Republican don neman hanyar da za a bullowa fusatar da Amurkawa suka yi da manufar gwamnatin kasar na raba yara ƙanana da iyayensu da ke tsallakowa cikin kasar a inda ta yi iyaka da kasar Mexico ba tare da izini ba. Hau kuma a cikin tarin sakonnin da ya yi ta aikawa ta shafinsa na Twitter, shugaban ya yi ta ba da hujjar cewa Amurka ba za ta zama mafakar 'yan gudun hijira ba, masu shigowa ba bisa ƙa'ida ba. A cikin makon nan ne ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta jefa ƙuri'a a kan wasu ƙudurori biyu da ke neman magance matsalar raba yara da iyayensu. To labarin kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar China Xi Jinping ya ce yana fatar Amurka da Koriya ta Arewa za su iya aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla a taron kolin da suka yi makon jiya a Singapore. Tashar talabijin ta CCTV ce ta ce shugaban na Sin yana kalamin ne yayin da yake tarban shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da ya kawo ziyara a China din. A wancan taron na makon jiya a Singapore, shugaba Kim da shugaba Trump sun cimma yarjejeniyar cewa za su yi aikin ganin an raba Koriya ta Arewa da makamanta na nukiliya, yayin da ita kuma Amurka za ta taimaka mata ta fannin tattalin arzikinta da kuma soke rawar dajin da aka saba yi tsakanin sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu, abinda Koriya ta Arewa daman bata so ana yi ba. A yau Talata ne dai shugaban na China ya tarbi shugaba Kim akan wannan ziyarar ta kwanaki biyu da ya kai a birnin Beijing. Dakarun da Saudi Arabia ke mara baya a ƙasar Yemen sun kai wani mummunan farmaki kan filayen jiragen sama a garin Hudaida da 'yan tawaye ke rike da shi yau Talata. Shedun gani da ido sun ce jiragen yaƙi na sama ne suka wuni suna fatattakar sansanonin mayakan ƴan tawayen Huti dake kusa da filin jirgin saman tun a satin da ya gabata ne dakarun hadin gwiwa da Saudi Arabia ke mara baya suke kai har-haren jiragen sama kan ƴan tawayen Huti da Iran ke goyen baya kuma waɗanda ke rike da garin na Hudaida a kokarin su na ganin sun fitar da su daga yankin ita dai tashar jiragen ruwa ta Hudaida muhimmiyar tasha ce ta fannin tattalin arzikin kasar don kashi 70 cikin 100 na dukkan abincin da ake shigowa da shi a kasar ta tashar yake biyowa kuma akwai fargabar cewa ƴan tawayen na Huti ka iya tarwatsa ta da bumabumai idan aka tilasta musu ficewa daga wurin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen wasu na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla shirin namu na wannan lokaci zai mai da hankali ne kacokan akan matsalolin wutar lantarki da ake fama da ita a Najeriya wacce ta zama ruwan dare lamarin da ke addabar kasuwanci da kananan sana'o'i na talakawan kasar. Wakilinmu a birnin tarayyar Najeriya Abuja Hassan Maina Kaina ya yi mana karin bayani akan irin hali da ake ciki akan wutar lantarki a Najeriya a wata tattaunawar da na yi da shi kuma ga abin da yake cewa.
Babu ku makeri wato kusan kuma a ce gwamnati da yau domin al'amarin kusan kullum sai kara tsarewa ke yi gaskiyar magana kenan. Ita gwamnati a bangaranta tana cewa sun samar da wato megawatt din ya kai kusan 7,000 a halin yanzu amma matsalar shi ne har yanzu talaka bai gani a ƙasa ba. A Najeriya nan a wuraren da za su yi kwana 30 ba su da wuta sai ƙarshen wata ya yi za a kawo bill na wuta a ɗan kusa na mutu son kaɗan. Kwana ɗaya kwana jikin mafiya ta harkar kisa hatta mu da muke nan Abuja wato matsalar kullum sai kara yana cewa ke yi sai baka misali a anguwar da muke in azumin nan sai da muka shafe fiye da kwana 10 ba mu da wutar lantarki to daga baya kuma da aka zo aka kawo ta a yanzu aka magana da ake yi sai mu kwana 2 da wuta kwana ɗaya babu wuta.
To Malam Hassan bari mu ji daga gare ka ta wani bangare ne wannan abin ya fi muni.
Misali kamar a nan dai arewacin Najeriya Galibi kusan babu jihar da ba ta fama da wannan matsala domin a 'yan kwanakin nan na ɗan yi tafiye-tafiye zuwa kusa da cikin jihohin arewacin Najeriya kusan kuma duk inda na je za ka ga labarin haka yake ba wai wani wuri ne takamaimai ba kusan ko'ina haka mutum yake sai ka kasa gane me yake faruwa ne.
To kowa dai ya san dama ana da ɗan matsala na wutar lantarki a Najeriya to amma kamar yadda ka ce wannan lokaci abin ya ƙara yin muni ko menene ya janyo wannan abin?
Wato su hukumar ba da wutar lantarkin da ke kasan an sayar da su suna ‘yan kasuwa ne yanzu. To kullum na yi magana da wani jami'i na hukumar wutar lantarkin wanda aka kai ma ‘yan kasuwa ɗin ya ce a magana ta gaskiya shi ne wutan nan da akwai ta amma su ƴan kasuwa wato su waɗannan ƴan kasuwa din domin su ƙara rubanya ribarsu da gangan suke kin sake wutar ma jama'a yanzu haka ina kokarin shirye wani rahoto na musamman akan wannan matsala domin ya tabbatar min cewar shi gano ne ba jeyo ba domin yana aiki a bangaren wuta din ko da ya nemi da karmu bayyana sunansa amma ya ce min kwatsora akwai wuta din amma su waɗannan kamfanoni ne 'yan kasuwa su ne suke kutun gwiwa da munakisar ƙin bayar da wutan ma talakawa. Ita kuma ta bangaren ta tana cewa an samu ci gaba da kuma ƙari akan yawan wutan da ake bayarwa din amma kuma su ainihin 'yan kasuwan da ya kamata su sake wutan ma jama'a sun ki su sake wutan ma jama'a saboda haka maganar gaskiya shi ne kamar da ya gaya ma maganar wutar lantarki a Najeriya yanzu a iya cewa gwamnati da yau.
Wani irin matakai su hukumomin suke ɗauka don sa ido a kan ayyukan da su waɗannan 'yan kasuwar suke yi?
Kafin sannan nan mun yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomi amma kusan duk waɗanda ya kamata su yi magana da mu lokacin da muka je ofisoshinsu ba mu same su a ofisoshin nasu ba. Amma dai muna da niyyar bayan sallan tun da a halin yanzu an dawo daga hutu za mu ƙara tuntuɓa don mu tabbatar mun same su kuma mu ji hanyar da ake ciki.
Me talakawa ke faɗi game da wannan al'amari?
Ai talakawa suna nan suna gunagumi suna ta wato nuna ɓacin ransu kwarai-kwarai saboda halin da suka samu kansu a ciki musamman kaga yanzu misali a gwamnati an ce su waɗannan gwamnati suna tarke da su bayar da mita ma jama'a domin ya yawan kudinka ya shiga dinka, amma har yanzu ba kuwa san wannan litar ba. Sannan ko da wuta ko ba wuta, wata na karewa za a kawo maka dukiyar ka biya wannan kudin wutan. Mu wani abin tashi haka da shi ne kusan kowane wata sai ka samu kariya kudin da suke kawowa, wanda misali aka saba kawo maka naira 5,000 sai ka kawo maka dukiyar naira 10,000, wanda ake kawo shi naira 10,012 sai ka kawo shi naira 20,000 ko ba wuta ya samu ba. Sai ka kasa gane cewa kudin nan zai biya su da ilimin ne.
To ya wannan abin ke shafin sana'o'i na talakawa musamman ma matasa?
Maganar gaskiya shine wannan abin yana shafan sana'o'i musamman na masu karamin karfi, kamar a ce fedoli haka, da masu aski, da misali masu shagunan na'ura mai aiki da kwakwalwa, da dai sauran kananan masu masana'antu haka nan. Sai da idan har ba za ka yi tafiyar da kasuwancinka akan generator ba, to din dai za ga wasu suna rufewa, wasu kuma in ka zo za su ce maka babu wuta, sai dai ka yi hakuri ka je ka dawo, an kawo wuta ka dawo a maka abin da za maka din. Saboda haka wannan yana shafan bangarori da dama na tattalin arziki ɗan Najeriya, maganar gaskiya kenan.
Magani annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin birnin Germany shi jirgin birnin Ingila, to ja ka da Italiya in yi dan koka ya kariya, bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya. Yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan.
To madalla a gaida Hassan Maina kaina, kuma akan wannan batu ne za ku kira ku bayyana mana yanda wannan lamari yake a inda kuke zaune. To sai dai kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington yanzu ku karfe 4 ne da minti 42. Kafin mu bude muku wayan lantarki wayan tarho, ku ci gaba da shakatawa da wannan.
Shin jirgin ƙasa kariya dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su. Mutuƙar talakawa a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba naku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi, don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari, motocin talakawa don su hau. Matuƙar in ba kan lafiya je ka ka shawo magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kun tuna, gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra’ayi. 202-205-2655.
To muna da kira daga Plateau. Wani ne a jihar Plateau?
Awa, suna na Mustapha da Mugarga.
To malam Mustapha, muna sauraron ka.
Madalla. A batun wutar lantarki mun kama kwata-kwata ma mun mance da maganar shi a karamar hukumar mu na Kanam local government.
Ko za ka dan cire murya malam Mustapha daga jihar Plateau?
Eh, nace kwata-kwata mun ba mun mamance da tun kafin azumi har zuwa yau din.
To Allah ya gyara. Bari mu je jihar Kaduna, da akwai wani daga Kaduna. Wani ne a Kaduna?
Musa mai shayi gada malamin man kace local government.
To malam Musa mai shayi, muna sauraron ka.
Eh, gaskiya mu anan gada malamin man karamin hukumar kace local government, wuta ta zama labari, kan san kurege ma ta koma. saboda ba ma samun ta mu ba ma wai magana waye sai dai mai wata ma bin mu ga wuta ba yanzu kaga yau wuta ta dawo lai mu amma yanzu magana da muke da cikin dubu muke ba mu da wutar lantarki da an kawo minti 5 an dauke kuma sai mun kwanika ba mu sane ta ba kaga wannan magana cewa gwamnati ta kai mana wannan wutar lantarki mu talakawa Najeriya gaskiya suna yaudaran mu in za su sai neman mana wuta su neman mana wuta tsakanin su da Allah wannan ba gaskiya bane mun zabe su domin mu samu ci gaba
to mun gode kwarai da gaske har yau dai muna nan a jihar Kaduna din wane ne mutum na biyu a Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum salam muna sauraron ka
Baba ya kuma kai sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To muna sarrinka Alhaji Musa.
To alhamdulillah gaskiya al'amari idan muka dauka shawara za mu ba shugaban kasar Najeriya idan akwai yiwuwa. Wannan magana Ketco da Najeriya ta dauko ta ba magana wutar lantarki magana ta gaskiya ta riga tan gaza. Ba za su iya komai a Najeriya ba. Yanzu a ci a jihar Kaduna a cikin radio kudin wuta duk wata duniya a gidana sai na jiya kudin wuta naira 3,500 amma ba na shan wutar take ta kwana 7 a wata daya. Saboda Allah wani irin tsari ne irin wannan da haka muna kira ga shugaban kasa ya karbi wannan maganar Ketco din ya bayar da intake nefa. Idan ta koma ta gwamnati za a iya samun wuta amma magana ta gaskiya a yanzu dai yan nefa suna yaudarar yan Najeriya ne kawai
to mun gode
da kuma fatan wannan kirai da ake za a ji kuma a gyara amma magana ta gaskiya magana wutar lantarki babu ita
to mun gode kwarai da gaske a Alhaji Musa Garo bari mu je jihar Taraba wani ne a Taraba
sama magana da Dr. Bala yaro ne daga jihar Taraba karmaro kuma cikin headquarters Galingo
to malam Bala muna jin ka
a gaskiya maganar wutar lantarki a nan ma jihar musamman ma jihar Taraba nan lamarin ai azimu ne ai da yanzu haka magana da muke da kai din nan a yanzu haka nan babu wuta a cikin gari kwana da kwanaki sai dai kawai in wuta ya kusan tashi in wuta ya kusan tashi da kawai su kama da bil su rubuta yadda suke so kawai su bukaci kawai a ba su kuɗi sai ƙarshen wata sai su kama da bil kawai amma ba za ka ga wuta ba
to mun gode kwarai Dr. Bala bari mu je jihar Niger wani ne a Niger
eh kana magana da Alhaji Abdullahi na Alhaji Muhammad Tungamburu
to ya batun wuta yake a wurin ku Alhaji Abdullahi Alhaji Abdullahi na nan to da alamar murashi Alhaji Abdullahi daga jihar Niger bari mu sake komawa Kaduna wani ne a Kaduna
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Lawan Sharkafu Suleiman Gombe wa kalmar kuma ne jihar Kaduna
to Alhaji Lawan ya batun wuta yake a inda kake a Kaduna din
wani wani tsohon tarihi ne magana wuta yayin tsohon tarihi ne kawai mu ma san da labarin shi ba yanzu labarin mu da wuta wallahi billahi ina ganin mun haura kitara ba wuta
to kuka kai kara a wurin hukumomi a zo a duba muku kuwa
na
kukan kai kara a wurin hukumomi a zo a duba muku kuwa
eh ai sai local government idan muka kai lokaci da kan gyara yanzu ita ma ta gaji ta bar masu kan kayan su wannan magana ne gaskiya dole ne shugaban kasa ya dauki mataki akan wuta in ana ce an samu karin wuta wajen mega 7,000 amma mu ba mu ga sai dai rashin wutan na mega 7,000 muka samu ba maganar karin wuta na 7,000 gaskiya
to mun gode kwarai da gaske a bari mu je jihar Adama wani ne Adama hello wani ne jihar Adama to da alamar murashi malamin nan na jihar Adamawa jama'a muna neman ra'ayinku ne ku kira ku bayyana muna hali da ake kuke ciki a inda kuke akan wutar lantarki wannan matsala da ta zama ruwan dare ga gari a fadin Najeriya don haka muka bude layukan mu don saboda mahukunta su san irin al'amura da suke faruwa dangane da wutar lantarki a wato yankunan karkara da ma birane to muna da kira daga Potiskum wane ne a Potiskum
kana magana da Yusuf Babu Ozo daga garin Potiskum jihar Yobe tarayyar Najeriya
to bismillah
a gaskiya mu magana wutar lantarki a nan garin Potiskum sai dai mu ce mun gode wa Allah akwai wuta sosai in ba ma kwanan nan da aka dan fara samun matsala ba shine ake dan dauke wuta kwana daya biyu haka amma in ba haka ba mukan yi kwana 4-5 ba dauke wuta ba kuma an dauke yayi awa daya biyu sai a dauke gaskiya mu anan muna mugun jinjinawa Babu Buhari muna masa godiya ya yi kokari sosai a bangaren wutar lantarki a nan.
To masha Allah. Bari mu dauki kira daga Niger. Wane ne a jihar Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To ya batun wuta a wurin ku Malam Ibrahim?
To gaskiya mu wuta a garin mu abin da ya kama dai daga bodin ga zuwa da je sai dai a salati.
Na'am.
Saboda tun wajen shekara goma wajen sha uku ma aka zo aka yanke itace aka kafa fol-fol suna nan sai dai falafalin nan na faduwa ko da kimanin a ce kimanin hasken a jitila a ce balbal mu babu shi an da zo kawai muna wani aiki ba labari kuma an ce an gama aikin.
To madalla da fatan mahukunta sun ji irin abubuwan da kuke faɗi. Mun gode ƙwarai da gaske sannan wato da kiran Malam Ibrahim mai wakin hula daga jihar Niger muka kawo ƙarshen ɗaukan kira sai kuma gobin Allah yadda za a ji mu ɗauke da wani maudu'in kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Irin yadda aka ɓarke da kowa ɗazu-ɗazun nan kenan a filin ƙwallon ƙafa na CSKA Moscow na ƙasar Rasha, a yanda ƙasar Senegal ta yi nasara gaban ƙasar Poland ta Lewandowski da ci 2-1. Shekaru 16 da kwanaki 3 kenan bayan nasara ta ƙarshe a Kofin Duniya na ƙwallon ƙafa da ƙasar Senegal ta samu, kuma ita ce ta kasance ƙasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta yi nasara a Kofin Duniya na ƙasar Rasha, bayan da tarayyar Najeriya, ƙasar Morocco, Tunisia da Misra dukkansu suka sha kashi a wasansu na farko na Kofin Duniya na ƙasar Rasha wanda ke kasancewa gasa ta karo 21. Kasar Senegal za ta yi wasanta na gaba ne da kasar Japan, yayin da Misra da ke wasanta na biyu da kasar Rasha mai masaukin baki yanzu haka. A wannan rukunin na kasar Senegal, Japan ta lalabe kasar Colombia a ɗazu-ɗazun nan da ci 2-1. Mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa na kasar Senegal, Aliou Cissé, yana mai cewa: Na gamsu da wasan da ƴan ƙwallon ƙasar Senegal suka yi, kuma sun zo ne a wannan gasar ta ƙasar Rasha da niyya mai kyau. A yau ɗin nan sun dai aiki sosai. Wannan zamani ne nasu wanda ya kamata a waya bude guda. A nasa ɓangaren tauraruwar ƙwallon ƙafa na ƙasar Brazil ɗin nan cewa da Neymar bai halarci atisayen ƴan wasan Seleção a ranar yau ba. Sanadiya ko shi ne ciwon da gaɓar ƙafarsa take yi ta dama, abinda ke sawar ma'auta sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa a ayar tambaya game da yanda za a ci gaba da ganin Neymar iko a wasannin na gaba na ƙasar Brazil na Kofin Duniyar na ƙasar Rasha. Ko da yake hukumar ƙwallon ƙafa da ƙasar Brazil bata ce komai ba akan wannan zance zuwa yanzu. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Babban daraktan harkokin yankin Asiya a fadar White House da harkar tsaro, Matt Pottinger, wanda ya ziyarci Myanmar a watan Yuli daga 14 zuwa 16 don ganawa da manyan gwamnatin ƙasar da ƙungiyoyi masu zaman kansu don tattaunawa da kyautata dangantaka tsakanin ƙasar Amurka da Myanmar. Gwamnatin Amurka na nuna damuwarta na yadda ake ci gaba da samun rikice-rikice a yankin arewa maso gabashin Myanmar, musamman Kanchi da jihar Shan. Rikicin na jihar Rakhine, wanda ya hada da yadda ake samar da hodar Iblis, wannan babbar matsala ce wadda hakan zai haifar da matsananciyar koma baya ga ci gaban kasar Myanmar baki daya. Rikicin jihar Rakhine ya haifar da babbar cikas ga aikin agaji, wanda hakan ya dakatar da gudanar da ayyukan a yankin. Gwamnatin Amurka na nuna rashin jin daɗinta na wani lokaci, amma rike matsayinta na ƙawance don taimaka ma al'umman Myanmar su warware matsalolinsu da ke tsakani a jihar Rakhine da sauran matsalolin da suke fuskanta. Manufofin gwamnatin Amurka dangane da Myanmar na cikin manyan manufofin Amurka a yankin wajen samar da walwala da bude kofofinta, wanda hakan yake da matukar mahimmanci don samun nasara da ci gaba a tsarin bude kofa ga kowa. A kasashen za a daina kisan gilla, za su iya kare kasar su da mutuncinta, za a samar da shugabanci da adalci ga al'umma, kana al'umma za su mutunta juna da ba kowa haƙin shi na bil'adama. Haka kuma duk kasashen za su samar da zaman lafiya a tsakaninsu da magance duk wasu rashin jituwa. Kasashen Asiya sun taka rawa musamman wajen ganin an inganta ƙawancen bude kofa ga kasashe makota. Gwamnatin Amurka na buƙatar ƙawance da duk ƙasar da ta shirya da mutunta juna da adalci a kasuwanci da bin dokokin juna. Gwamnatin Amurka ta kashe kimanin dalar Amurka miliyan 120 a shekarar da ta gabata don tallafawa zaman lafiya, demokradiyya da ci gaban ƙasar Myanmar. Gwamnatin Amurka na aiki kai tsaye da manoma, 'yan kasuwa, bankuna da wasu ma'aikatu don ganin an taimaka ma al'ummar Myanmar da zummar cimma moriyar tattalin arziki da ci gaba. Kuma muna aiki da ma'aikatar lafiya da ta wasanni da wasu ƙungiyoyi don inganta tsarin lafiya. Gwamnatin Amurka na taimakon mutanen Myanmar don samar da demokradiyya wadda za ta horas da matasa sanin makamar shugabanci don ganin sun ba da tasu gudunmawa wajen magance matsalolin da suke afkuwa a Myanmar. Gwamnatin Amurka na ci gaba da horas da jami'an tsaro da ma'aikatan shari'a don ilmantar da su. Sama da shekaru 10, Amurka da Myanmar na ƙawance kan goyon bayan gwamnatin Amurka na zaman lafiya, 'yanci da ci gaban demokradiyya a Myanmar. Gwamnatin Amurka a shirye take ta ga an samar da zaman lafiya a Myanmar da ci gaban demokradiyya, kana da ci gaba mai ɗaurewa. Hakan kyautatawa ce ga ƙasar Myanmar da Amurka. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice.
To a takaice, rahotanni sun nuna cewa gasar cin kofin duniya ta wannan shekarar da ake gudanarwa a Russia ita ce gasar cin kofin duniya mafi tsada da aka taba shiryawa, inda aka nuna cewa an batar da zunzurutun kuɗi sun kai dala miliyan 15 na Amurka wajen shirya wasannin. An kashe akalla dala miliyan 3,000 akan ginawa ko gyaran filayen wasanni guda 12, yayin da kuma aka batar da wasu dala miliyan 8,000 kan samar da kayan aiki da suka hada da sababbin hanyoyin mota da hanyoyin jiragen ƙasa da kuma filayen jiragen sama, duk sababbi garas. Ƙasar Brazil ta shirya gasar cin kofin duniya ta ƙarshe kafin Russia dala miliyan 11 ta kashe wajen shirya wasannin. A yanzu kuma a yau, shugaban Amurka Donald Trump ya wuni yana ganawa da manyan kusoshin majalisun dokokin Amurka na jam'iyyarsa ta Republican don neman hanyar da za a bullo wa fusatar da Amurka suka yi da manufar gwamnatin kasar na raba yara ƙanana da iyayensu.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aiki mu dauki da sauran shirye-shiryen sashen na muryar Amurka. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni, sai injiniyanmu na wannan dare Mr. Carol Babaya kuma kire ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi da nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.